Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Lol da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masarai, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai soro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Karba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji wani hakimi daga jihar Taraba ya samu nasara akan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai mishi hari.
Kokira ya sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike.
Haka kuma muna da dauke da rahoto akan ranar cutar yanar ido ta duniya.
Mutum
wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya gaman wanda ya zama mutum kawai kana bacci zaka tashi baka gani to shine
bayan nan kuma bayan mun kawo muku rahotannin da muke da su zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kana manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a jiharin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata gwabzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Al-Shabab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 a cewar shaidu. Arangamar wadda aka yi jiya ta samo asali ne bayan da mayakan Al-Shabab suka yi yunkurin sa haraji ma mazauna ƙauyukan da ke kewayen garin Mahas a yankin Hiram. Ɗaya daga cikin mazauna wurin mai suna Dahir Musa Usubi ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin gwamnati da ke goyon bayan makiyaya a yankin sun kwashe sa'o'i sama da 6 suna fafatawa da mayakan. Usabe ya ce an soma fadan ne da misalin karfe 10:11 na safe bayan da mayakan dauke da muggan makamai suka fantsama cikin ƙauyukan Kadile da Lebi da Butile da Bulki da Musegil duk a lokaci guda. Suka umarci makiyaya da su mika wasu daga cikin dabbobinsu a matsayin zakka ko haraji. Sai muka dau makamai don mu kare kanmu da dabbobinmu daga wannan danyen aiki na maharan tare da taimakon sojojin kasar Somalia. Mazauna wurin da dama sun ce akalla 12 daga cikin waɗanda suka gwabza din sun mutu, 5 daga cikin su farar hula, ɗaya kuma wanda ya mutu din ba a san asalinsa ba. Jakadan kasar Sweden a Amurka Olof Sukok ya faɗi yau Juma'a cewa kasarsa na kokarin kwantar da hankula a yankin ruwan Korea ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen Korea ta Arewa Ri Yong-ho. Ziyarar da masu nazarin al'amuran kasa da kasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin kasashen Amurka da Korea ta Arewa. Yanayin tsaro a yankin ruwan Korea din na daga cikin muhimman batutuwan da ke gaban duniya a halin yanzu, kuma idan kasar Sweden za ta iya taka rawa a wannan batun, to wannan ne abin da muke yi a halin yanzu, abin da Skok ya gaya ma manema labarai kenan a Geneva. Minista Ri da Prime Minister Sweden Stefan Löfven sun gana na takaitaccen lokaci a Stockholm yau din nan Juma'a. To amma masu magana da yawun Scott da Löfven ba su bayyana abubuwan da mutane biyun suka tattauna a kai ba. Za a ci gaba da tattaunawar ta Scofan gobe Asabar. Duk wanda yake a da yau Juma'a ne aka shirye cewa za a kammala tattaunawar a cewar wata majiya mai masaniya kan batun. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rasha za ta ƙara yawan mutanen da ko Amurka wanda za ta ladabtar da su a martaninta kan takunkuman da aka kakaba ma wasu 'yan Rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. kamfanin dillancin labaran Rasha Ria Novosky ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Rovkov na fada yau Juma'a cewa kasar Rasha na kan shirya takunkuman da za ta kakaba kan wasu da ta kira ayaran sabbin Amurkawa ƴan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ma ta dau karin matakan a cewar sa. Remko ya zargi Amurka da yin barazana ga kunciyar hankalin duniya. To amma ya ce burin Rasha shine ci gaba da tattaunawa da Amurka duk wada daukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ta kira ta wurin kan Amurka siyasance a cewar kafar labaran tariya. Ji Alhamis gwamnatin Trump ta bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan wasu ƴan Rasha 19 da kamfanoni biyar da ake zargi da shiga shirye ba shanu a zaben Amurka na shekara 2016. Amurka ta kuma busa hun sauran duniya wajen yin tur da Rasha.
Ibrahim Ka Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hakimin wani kauye a jihar Taraba ya samu nasara kan wasu masu garkuwa da mutane da suka kai masa hari. Domin karin bayani ga Ibrahim Abdulaziz.
Shi dai wannan hakimin kauye na Mai Silbe dake cikin garma hukumar gashika jihar Taraba Jawar Muhammad Gabdo ya samu nasara ne akan gungun masu garkuwa da mutanen da suka kai masa farmage cikin dare. To amma ko basu taki sa'a ba da nan take ya kashe biyu daga ciki tare ko da raunin ta uku daga cikin masu garkuwan. Shi dai hakimin Hamangar da tunkarar maharan mai lokacin da suka ziyarci gidansa cikin dare kuma kamar yadda marahotanni suka tabbatar waɗannan ƴan garkuwa su tara sun samu nasarar shiga fadarsa cikin dare kuma nan take suka zarce zuwa ɗakin kwanansa. To amma kuma hakimin sai na maza tare da yin kukan kura akan waɗannan mahara da ke kokarin sace shi kuma kafin kace kobo ya samu nasara akan su tare da sharba musu takobi ga yawo jini na wuce. Da nan take biyu suka mutu kana kuma saura suka ranta ne kare tare da barin bindigogin da ke hannunsu. Ganin wannan namijin kokarin ne ma ya sa mataimakin gwamnatin jihar Taraban Haruna Manu ya kai ziyarar cefa da jajanta ga mai martaba Lamdaga Shaka Zubairu Hamangado wanda ke zamawa ga wannan hakimi inda mataimakin gwamnatin ya ba da wannan namijin kokari da hakimin yayi shi ma da yake tabbatar da faruwar lamarin shugaban garman hukumar Gashaka Muhammad Gayam yace ko da yake hakimin Hamangado ya dan samu rauni a hannun da kai da ta kai an kwantar da shi a asibitin sojoji na Batalia ta 20 da ke Sarti yanzu fa yana samun sauki yace masu garkuwan da aka kashe duniya aka gano su sakamakon faduwar katin shaidan su wato ID card kuma yace suna cikin gungun masu garkuwa da mutanen da suka adabi yankin cikin kwanakin nan kuma suka mafake ne da sunan ƴan banga ko kuma ƴan sintiri. Shugaban garman hukumar yace ko a makonin nan kusan mutum 17 ne ma aka yi garkuwa da su inda ko aka kashe 3 daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su sakamakon rashin biyan kuɗin fansa daga ƴan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su. Shi ma dai da yake garin haske kakakin runar ƴan sandan jihar Taraba SP David Musa ya ma buƙaci jama'a ne da su ba da bayanan gano maɓoyan irin waɗannan ba ta gari.
Shi kwamishinan ƴan sanda tuni an gaya mishi abin da ke faruwa kuma ya sa a yi bincike da shi akwai wasu takardu da aka samu a cikin waɗannan da aka yi nasarar kashewa. To kaga muna za mu yi amfani da su mu tattara bayanai domin a gani irin sauransu da suka fere kuma a tabbatar da cewa sun shiga hannu. Kira da za mu yi ma jama'a kamar yadda kullum muka saba shi ne taimake mu da bayanai. Idan sun ga abu kada su ba ta lokaci su ba ma jami'an tsaro haɗin kai sannan kuma su duba wane irin mutane ne ke zuwa wajen su. Bi irin mutanen da dai ana ganin su da alamar cewa ƴan ɓata gari ne kada a goye su kaga idan sun ga da haka duka za mu haɗa hannu su tabbatar da cewa mun tsare kayayyakinmu da kuma mu kanmu a duk inda muka samu kanmu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kaida Ibrahim Abdulaziz. Da yake yau ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da cutar yanar ido a faɗin duniya. Wakilin muryar Amurka a Ibadan Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Rasha 6 ga watan Maris na kowacin shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin cutar glaucoma ko yanar ido. Akan haka ni tuntuɓi Dr. Halima Bello Dange, likitar ido a asibitin fadar shugaban ƙasa da ke Abuja.
Increase ne na pressure na idanu.
Wato matsatsi ne?
To idan ya
yaro.
Da.
Shi kuma zai sa idan ya zama baya gani. Mutum baya sanin cewa yana da cutar sai ya zo asibiti an duba shi.
Eh doctor me yake jawo wannan glaucoma din?
Dama haka ne yake. Ba a ce ga cause din shi ba. Wasu ana yin gado ne, wasu kuma environmental factors.
Wato yanayin muhalli, yanayin muhalli kenan.
Eh matsalan shi shi mutum baya sanin yana da shi. To sai ya zo asibiti ne an duba. Dan ana celebrating day din ne saboda ai preventing blindness na idanu yana causing makata na ido.
To doctor kamar yana daukar wani lokaci ne kafin yayi kamari ga mutum.
Wallahi abun yana zuwa ne kawai kuma yana iya kaman wanda ya zama mutum kawai kana bacci zaka tashi baka gani. To shine yasa aka duba rana guda saboda kaga duk wanda yazo haka asibiti aka duba screening ne muke yi. To da idan kana da shi kaga sai mu fara ba da treatment da wuri saboda a ceto idanu din.
Eh wannan ciwo na glaucoma ko yana da ido ko kuma matsin ido su waye hida mu kamar a ce matasa ne ko kuma masu yawan shekaru?
Across duka yara manya matasa duka kowa da kowa ne da mata da maza amma yafi yawa a maza.
Ina aka fi samun wannan ciwo a nan kasashen Afrika ko kuma kasashen Turai ko kuma ko ina ne a duniya?
Ko ina ne a duniya yana faruwa a kowa a kowane lokaci tun daga baby muna samun shahara karamin yaro.
Wani irin abinci ne ya kamata mutum ya ci domin kaucewa kamuwa da wannan cuta?
Abinda kawai zai hana ka daga samun shi ka dinga zuwa asibiti ne muna dubawa saboda duk ka zo asibiti ganin likitan ido dama za mu dauka pressure na ido din saboda mun ga ya fara tashi ne muke fara amfani da magungunan kamar yanda ake daukan BP na mutum haka nan ne.
To doctor idan har ya kama mutum me ya kamata ya rinka yi?
Ya kamata ya rika zuwa asibiti saboda bazu yana kaiwa har sai mun yi aiki.
Wane shawara zaki ba mutane domin kauce mu wannan?
Sai a duba su saboda screening din kyauta ne.
Haka zalika naji ta bakunan wasu jama'a a game da wannan rana.
Kuma sai abaka eh gaskiya na san da wannan rana gaskiya muna farin ciki da wannan rana ni gaskiya ina gani sosai.
An taba zuwa auna idanunka?
A gaskiya ni ba taba auna idanuna ba.
Ka taba samu wata matsalar ido?
A gaskiya ban taba samu matsalar ido.
Sunana na Dauda Dodo.
An taba ma aikin ido?
Kwarai kuwa.
Saboda me aka yi maka aikin ido?
Su likitocin suka ce mai yanan ido ne.
So nawa aka yi ma wannan aiki?
An yi min sau biyu.
An cire ma yanan ido?
Kwarai kuwa.
To ya kaji da aka cire ma yanan ido?
Garau nake gani yanzu. Da abin nan da nan ban gani. Amma daga baya da suka yi aikin gaskiya na sami lafiya kwarai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
So madalla, kafin mu buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Tukar amanta lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Kar amanta da alamar tarawa a farkon lamba kafin a kira.
To sunana Comrade Abdullahi daga Abuja.
To Comrade Abdullahi menene ra'ayinka? Assalamu alaikum. To kamar layin nashi ya katse. Ga kuma kira shigo daga Kano.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, waye daga Kano?
To kina tare da Umar Officer Ungwa Offline mai fata daga Aminan Juna daga nan jihar Kano Najeriya.
To Umar Officer, menene ra'ayinka?
Abin da zan bayyana ra'ayina, abin da muke gani a kasar Turai ga su ya zo jihar Kano, mutum ya hau saman karfe na gidan rediyo kan kokoli a ce zai faɗo irin wayannan abubuwan da yake wa kana wanda muke ganin cewa shugabanni ya kamata su dubo ga tabbata da kawa da matasa dan a kawo musu da ayyukan yi. Wannan kunci da muke gani kai ya kai mu daga kashin mu akan talauci, wannan abu ne ba yayi ba. Duk abin da ka rasa a duniya zaka same shi, sai abin ya rika hakuri da abin da ya samu shi a duniya. Wannan shine da kace Umar Officer kanan jihar Kano, a tashi lafiya.
To mun gode Umar Officer, a ci gaba da kiran. To ga wani kira shigo daga Jihar Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Waye daga Bauchi?
Dawo ne mai dawo da kilin sai da karba kuma ta ga lau.
To me ke tafa da kai?
To har ga Allah ni addu'a da kiwa ba Buhari. Allah ya sa sake shekara kudin nan gaba.
To
kuma har ga Allah bayan ba Buhari ya zo kasar nan gaskiya har ga Allah gaskiya kasar nan gaskiya mun wanda jajanta mu yi.
To mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira kuma daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ala barakatuhu.
Wane ne daga Kaduna?
Sunana Murtala Tofin Darai kuma daga nan garin Kargodam na kirawaya nan kusa da garin Jiyaki.
To Murtala wace gudunmawa ki gare ka?
To ni tsakanin da Allah ina da abu guda biyu ne a gurguje.
To
na farko kaga ziyarar da mai girma shugaban kasa ke kaiwa inda ainihin hatsanin nan ke tashi. Wallahi wallahi muna jin dadin irin wannan ziyara da yayi. Kasa an ce sandu baya cire ciwo amma kuma yana da dadi.
Gaskiya.
Kaga ko ba komai dole iyayen yaran nan su rika jin dadi da sauran su.
To mun gode
sannan kuma daga Kaduna ana
ga kuma wani kira ya shigo daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wane ne daga Sokoto?
Ba Sokoto bane daga Zuru ne jihar Kebbi, Najeriya.
To wane ne daga Kebbi?
Rabiu Ji Muhammad.
To Rabiu me ke tafa da kai?
Abin da ke tafa da ni shine dangane da maganar sanata dan Sarau da yayi.
Wace magana kenan?
Yace talaka an bashi wuka da nama. Na idan dan majalisa yana yin abubuwan da ba daidai ba a dawo da shi.
To
wannan shi ya kamata mutane a wayar ma talakawa da kai dangane gare shi. Domin irin wannan cutar da ake yi ta yawa. Assalamu alaikum.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba me yake tafa da kai?
To ra'ayina na yau dai zamu saki kira ne mu shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya taimake mu akan maganan kafin zaki dam na jihar Bauchi. Mu mutane arewacin Najeriya nan muna so shugaban kasa lalle ya taimake mu da wannan maganan kafin zaki dam. Domin idan ya mana wannan kafin zaki dam zamu bunkasa noma da kuma kiyo. Ya taimake mu kwarai da gaske akan maganan kafin zaki dam din nan na jihar Bauchi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode sosai Ayuba. Ga kuma mun sami kira daga Niger. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye daga Niger?
Umma Malam Ali daga Dogon Dutse cikin Yahoro Niger.
To Malam Ali me nake tafi da kai?
Ni abin da an ra'ayi na zan bada shi akan ra'ayin mu na mu da ƴan Niger.
To
to sabili da mun ga Niger yanzu ta cokoce yayi yawa cikin kasa.
Eh.
Me muka ce Niger alheri ya sabka. A tsaya a goza yi a ci shi amma sai ka iske waɗansu ɓangare sun koma zuwa ta kuciku wuce suna ganin waɗanda daga iko ba su fiya ba. Alhaji kun lokacin kun kun gane ka iko kun yi abin ku an samu ku idanu. Kenan yanzu ku bar shugaban ƙasa shi gane ƙasar wutar Niger. Tunda kowa ya ganta da kawo sun gani sun ƙasar Niger ta shiga gyara.
To.
Ba ƙasar shi ta shiga gyara kenan ta Niger ta shiga gyara. Kenan ya kamata da ƴan adawa da ƴan wurin hularu Allah ku bar ƙasar mu je ta kwanta lafiya. Kun gane cikin wannan lokaci da ake ciki zama hanya na aka ta nema ganin ƙasa. Ko ina ke da Niger kuna ganin ƙasashen ƙabata duka babu zaman lafiya. Kenan Niger ku tsaya ko ku tada hankalinku Allah ba ku shugaba mai lura. Ku da hawa mai baya shi gyara mu ƙasar Niger. Na gode.
To mun gode kwarai da gaske mu ma Allah ya sa kuma waɗanda kai domin su sun ji. Ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Borno. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum salam.
Waye daga Borno?
Alhaji Aliyu.
To Alhaji Aliyu me ke tafi da kai?
Ani bayani da nake so yi akan ɗan majalisun Najeriya tarayyar Najeriya.
To.
Abubuwa da yake tafiya wayansu suna nuna akan cewa kamar abubuwa da ake basu kuɗaɗen nan da ake basu kamar maganan da shehu Sani.
To.
To dole ne fa ɗan majalisun dole ne sai an basu kuɗin gudanarwa.
To.
Amma ya kamata su kuma su yi adalci.
To.
To ba wai an hanci an ba su kuɗi ya zama wani abin magana ko sauransu ba.
To kana ganin kenan wannan kuɗaɗen duk ba laifi bane ba ko?
Da gudanarwa.
Da suke karɓa.
Yawwa.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kira ya shigo mana daga Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wane ne daga
Jigawa? Kina magana da Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa.
To Baban Gaje muna jin ka.
To ni gaskiya maganar da zan yi anan shine game da cece kucin da ake game da ainihin ƴan majalisu da fadar shugaban kasa akan canje jadawalin zabe da aka yi.
To
wanda su ƴan majalisa suke so akai zaben shugaban kasa ya zama shine na karshe. Wanda ni a tunani na a nazari na hakan gaskiya yana da kyau ba dan komai ba yau in aka ce an yi zaben shugaban kasa daga farko to duk jam'iyyar fa da ta sami shugabancin kasa to zaki ga dukkanin zababbukan da za a yi a baya za su karkata ga wannan ainihin jam'iyyar da ta sami shugabancin kasa to dan haka fi billahi ni ina ganin in aka kai zaben shugaban kasa zuwa ga karshe to dama kowa abin da ya shuka shi zai girba domin haka ni ma gaskiya ina goyen bayan ƴan majalisun sannan kuma magana akan ainihin cece kuce game da kudaden
kidan da
to na shi ra'ayin kenan mun gode ga kuma kira daga Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
waye daga Bauchi
Samaila ne daga Bauchi
kamar akwai radion ka ko tana ƙara ne kamar ko zaka dan rage ta
na'am
radion kusa da kai ka rage ta
hello
to ga kamar ma kiran nashi ya katse kuma kamar shine na ƙarshe da zamu iya dauka saboda lokaci da fatan za a ci gaba da kira ma duk lokacin da muka bude layin waya mun gode to har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC agogon mu nan yana cewa karfe 4:51 kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni
wasanni a takaice
Hukumar Kwallon Kafa ta Duniya FIFA ta bayyana sunayen kasashen da taron su yake haskawa a fagen kwallon kafa na duniya kasar Jamhuriyar Kamaru ita take da matsayi na 51 a kasashen da suke haskawa sai kuma a nahiyar Afirka ita take da matsayi na 6 ranar 25 ga watan Maris din ne club din Indomitable Lions ta kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi wasan sada zumunci da kasar Kuwait sai ga sarka ka ambana kula din kasar Jamhuriyar Kamaru guda 18 ne suke fafatawa a wannan shekarar akan Allah club din ita ce ta farko da maki 14 sai club din UMS an take da matsayi na biyu da maki 13 ta uku kuma ita ce club din Cotton ta birnin Garwa da maki 12 wanda suke jallahi kuma ta 16 ita ce club din Dragon da maki 6 sai ta 17 ita ce club din Star da maki 4 sai ta 18 ita ce club din Eagle da maki 3 Premier kasar Jamhuriyar Kamaru ya ziyarci filayen kwallon kafa da ake ginawa a kasar domin karbar bakuncin gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka da kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi a shekarar 2019 Alhaji Marko masoyin kwallon kafa yana kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya mana fashin baki akan cewar kasar ta Kamaru za ta cimma burinta wajen karban gasar
har zagama tunda yake kai ma ka ce prime minister shi kuma ba shi kada ya zo ba ya zo da ministan kullun kafa ya zo da ministan tourism ya zo da ministan santé publique wato minista mai iko da deputy wato jeje ga mai kasa ya zo ya gani aiki gani bon da yake insha Allah nan da wuta shi da kai kam aikin na warkila je kare
to kana ganin cewon ayyukan hanyoyi da su asibiti da hotel su ma kana ga cewon za a kammala
eh maganar hotel ba matsala don muna da su hotel to inda dai muke da zamu samu wata matsalar hanyoyin da ba gyara ba yanzu
to idan har ba gyara ba kana ganin ba zai zama wani abin kunya ga kasar Kamaru
ba zai zama wani abin kunya ba domin wanda za su yi suyu a san kullun kafa ba ko ina za su shiga ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Shekaru 30 da suka wuce a ranar 16 ga watan Maris na shekarar 1988 jim kadan kafin a soma aiwatar da shirin Al-Anaf lokacin mulkin tsohon shugaban Iraq Margai Saddam Hussein ya aikata kisan kiyashi mafi muni inda aka yi amfani da iska wajen halaka dubban mutane farar hula a garin Halabja da ke yankin Kurdawa Iraq a matsayin wani bangare na farmakin kisan kiyashi da aka kai wa Kurdawa da wasu kabilu a arewacin Iraq sojojin gwamnati sun kwashi kwanaki biyu a garin na Halabja suna kai hare-haren gubar naplam wani sanadarin guba dake makalewa ga fatar jikin mutum kuma mai masifar zafi ga jiki a rana ta biyu 16 ga watan Maris sai suka canza dabaru suka fara kai wa farar hula hari daga saman jirgin sama suna watsa musu guba iri-iri a wannan ranar mutane 3,500 zuwa 5,000 ne suka mutu a cikin mintoci kadan wasu mutane 7,000 zuwa 10,000 sun jikkata wasu suka gurgunta wasu kuma suka kamu da rashin lafiya na tsawon lokaci ko da yake akwai shaidar cewa dakarun Saddam Hussein sun taba amfani da sinadaran guba kafin harin na ranar 16 ga watan Maris din shekarar 1988 ana tunanin harin da aka kai Halabja shine hari na farko da aka tabbatar da shi a rubuce wanda dakarun Saddam Hussein suka yi amfani da makamai masu guba amma ba shine na ƙarshe ba Ko a farkon shekarar 1987, Saddam Hussein ya bada umarni a kai hari tare da yin amfani da makaman guba a ƙauyuka 24 na Kurdawa. Saboda rawar da ya taka a wannan mummunar aika-aika, dan uwan shugaban mai mulkin kamakariya kuma komandan mayakansa Ali Hassan Al-Majid aka yi mishi laƙabi da suna Chemical Ali. Yaƙin na Al-Anfal dai wani jerin hare-hare ne da shugabannin Iraki suka kai akan al'ummar su. Harin da aka kai wa al'ummar Halabja ya kasance ɗaya daga cikin hare-hare mafi muni da Saddam Hussein ya aikata kan mutanansa. Rawar da ya taka a ciki da wasu laifuffukan da ya aikata yasa aka kashe Chemical Ali ta hanyar rataya. Saboda an kashe Saddam Hussein bayan zargin aikata wasu laifuffuka na daban ne. Yasa kotun Iraki ta musamman ta janye zargin da aka yi masa game da lamarin na Halabja. Kowane shugaban gwamnati yana da alhaki akan ƙasarsa da al'ummar ƙasar, kuma ana sa ran cewa zai yi aiki mafi kyau don amfanin al'umma. Sai dai, kalilan daga cikin shugabannin masu mulkin kamakarya ake kamawa da waɗannan laifuffukan kafin mutuwa ta riske su akan gadajensu. Ya kamata makomar waɗanda suka girka muguntar da aka yi wa mutanen Halabja a Halabja da aka kashe dubbansu ya zama darasi ga waɗanda ke bin sawunsu. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice wata gubzawar da aka yi a yankin tsakiyar Somalia tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Al-Shabaab ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 a cewar shaidu. Jakadan kasar Sweden a Amurka Olof Skog ya faɗi yau Juma'a cewa kasarsa na kokarin kwantar da hankali a yankin ruwan Korea ta wajen gayyatar ministan harkokin wajen Korea ta Arewa Ri Yong-ho ziyarar da masu nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ke ganin ka iya yin shimfiɗa ga ganawar shugabannin ƙasashen Amurka da Korea ta Arewa. Russia za ta ƙara yawan sunayen Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakaba ma wasu 'yan Russia da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Kamfanin dillancin labaran Russia RIA Novosti ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen Russia Sergei Ravkov ya faɗa yana faɗi yau Juma'a cewa Kasar Russia na kan shirya takunkuman da za ta kakaba ba wasu da ta kira ayarin sabon Amurkawa 'yan wasan kwaikwayo.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyanmu. Ni Hafsat ɗan mai saurake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.